Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakubu Makeri da sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 2 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, dakarun Russia sun yanka ruwan bababamai a wasu garuruwan Ukraine a yau Laraba, yayin da jama'an Russia suka ce a shirye suke don sake tattaunawa da ƙasar Ukraine. Kasuwannin hannun jari a yankin Asia da Australia sun gaurayu a yau Laraba a daidai lokacin da mamayar da Russia ta kai wa Ukraine ke ci gaba da kawo cikas ga tattalin arzikin duniya. Kana wani aiki a 'yan sanda suka yi domin kawo ƙarshen zanga-zangar zaman dirshe na kwanaki uku da ake yi a babban birnin New Zealand akan tilasta yin rigakafin COVID-19 ya rikide ya koma tashin hankali a yau Laraba.
To kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa jakadan Najeriya a Romania Dr. Safiya Ahmad Nuhu ta bayyana cewa gwamnati ta kammala shirin fara jigilar 'yan Najeriya da suka fice daga ƙasar Ukraine da ake fama da tashin hankali. A jamhuriyar Niger kuma hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ce ta yi nasarar kama wasu mutane aƙalla 60 ciki har da mata da ke sayar da ƙwayoyi.
Fam mun kama adadi kamar 289. Exol mun samu 124, Paramol mun samu guda 40. Abin da ya danganta da ita taba wiwi mun samu gram 225.
To muna tafa da ƙarin bayani. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamai Hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayin da kuke aiko mana. Amma yin sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Dakarun Russia sun yanka ruwan bababamai a wasu garuruwan Ukraine a yau Laraba, yayin da jama'an Russia suka ce a shirye suke don sake tattaunawa da Ukraine. Kuma wani jigon 'yan adawar Russia ya buƙaci al'ummar Russia da ma na duniya baki ɗaya su gudanar da zanga-zangar nuna adawa da mamayar Ukraine da Russia ke yi a kullum. Tashin hankalin na yau Laraba ya haɗa ne da lugudan wuta a birnin Mariupol mai tashar jirgin ruwa, da kuma wani ikirarin Russia da ba a tabbatar ba cewa ta kwace birnin Kherson da ke kudancin ƙasar. A wani hoton bidiyon da aka saki a yau Laraba, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nanata batun bam da aka jefa a katafarin birnin nan da gidan talabijin ke ciki a birnin Kyiv, wanda ke kusa da gidan tarihi na Holocaust a Babi Yar. Wannan ya wuce tunanin ɗan Adam. Irin wannan harin makami mai linzami yana nufin cewa ga yawancin 'yan Rasha, birninmu da Kyiv bako ne gare su. Ba san komai ba game da babban birninmu da tarihinmu. Sun ba da umarnin shafe tarihinmu da ƙasarmu da dukkanmu baki ɗaya. Zelensky ya faɗa a jiya Talata cewa Rasha ta fara tsagaita wuta domin komawa kan teburin tattaunawa. Kasuwannin hannaye jari a yankin Asia da Australia sun gaurayu a yau Laraba a daidai lokacin da mamayar da Russia ta kai wa Ukraine ke ci gaba da kawo cikas ga tattalin arzikin duniya. Ma'aunin kasuwar Japan ta Nikkei ya kare ne da kashi 1.6 cikin 100 adadin da ya kasa, yayin da kasuwar Shanghai ta China da TSEC a Taiwan dukkaninsu sun rufe da kasa da kashi 1 cikin 100. Kospi ta ƙasar Koriya ta Arewa ta kammala ne da ƙarin kasa da kashi 1 cikin 100. A kasuwar rana, ma'aunin kasuwar Hang Seng ta Hong Kong ta yi kasa da kashi 1.6 cikin 100, a yayin da Sensex ta Mumbai ta yi kasa da sama da kashi 2 a cikin 100. Ita ma S&P ASX ta Australia ta yi sama ne da kasa da kashi 1 cikin 100. A cinikin nan gaba, kasuwar hannun jari ta Dow Jones ta nan Amurka za ta ɗan taso kaɗan, yayin da ake sa ran S&P 500 da Nasdaq su ma za su ɗan ƙaru. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani aikin da 'yan sanda suka yi domin kawo ƙarshen zanga-zangar zaman dirshe na makonni biyu da ake yi a babban birnin New Zealand akan tilasta yin rigakafin COVID-19 ya rikide ya koma tashin hankali a yau Laraba. Masu zanga-zangar sun kona tantuna da wasu abubuwa yayin da suka yi watsi da sansaninsu a harabar Majalisar Dokokin Ƙasar a Wellington, inda suka tada hayaƙi mai yawa tare da barin tarin buraguzai da suka kona bayan da 'yan sanda suka kashe wutar. wutar ta yi barna a wani babban sashi na filin wasa da aka buɗe sama da shekaru biyu da suka wuce. Masu zanga-zangar sun jefi 'yan sandan da kwalabin ruwa da wasu abubuwa yayin da suka tsere daga gurin. Akalla 'yan sanda uku ne suka ji rauni mara tsanani. 'Yan sandan sun fara aikinsu ne da sanyin safe yau Laraba, inda suka yi kashedi ga masu zanga-zangar a cikin na'urar magana cewa suna wuce gona da iri kana aka yi kira gare su da su tattara nasu ina su bar wurin. 'Yan sandan sun yi amfani da feshin barkono domin tarwatsa masu zanga-zangar. An kama akalla mutane 60 a cikin wannan aikin.
An jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Jakadan Najeriya a Romania da Kesefiya Ahmad Nuhu ta bayyana cewa gwamnati ta kammala shirin fara jigilar 'yan Najeriya da suka fice daga ƙasar Ukraine da ake fama da tashin hankali. A hirarta da sashen Hausa, Dr. Safiya ta bayyana adadin 'yan Najeriya da suka shiga Romania da kuma lokacin da za a fara jigilarsu zuwa Najeriya.
Gaskiya mun samu akalla daga 900 zuwa 1000. Amma kin san irin wannan sai da yake a daidai gabar da take ta tashin hankali da hayaniya, ba lalle ne ka samu cikakkiyar namba da za ka amfani. Amma mu dai wanda muka karba sun kai tsakanin 900 zuwa 1000. Wasu su riga sun karaso mana nan cikin Bucharest, wasu kuma ko suna hanya ko kuma suna daidai wurin tariya. Dangane da kuma tambayar yaushe za a fara fitar da su gida, insha Allah zuwa gobe da safe za a samu akwai jirgi da zai iso, yana hanya ma maybe zai iso nan wanda za a fitar da abin sahu na farko na wanda za a kai. So haka nan yanda jirgin zai zo nan haka zai akwai wanda zai je kuma sauran bodojin da suke da Ukraine kaman Poland da Hungary.
To gwamnati ce za ta dauki nauyin sifirin waɗannan ɗalibai ko kuma 'yan Najeriyan daga inda suke nan inda kuke Romania zuwa Najeriya, ko kuma su ne za su biya kuɗin tikitin hawa wannan jirgi?
Gwamnati ce ta dauki nauyin wannan jirgin.
Zuwa yanzu wace kalubala za ki iya cewa kun fuskanta?
Menene ya zama babban kalubale a wannan yunkurin?
To gaskiya akwai duk sanda ake irin wannan abun ba ka taɓa rasa kalubale kala-kala. Farkon da abin ya taso kin san babu shiri, duk da dai akwai tunanin cewa zai iya faruwa, amma lokacin da ya taso babu wanda ya mishi irin kyakkyawan tanadin irin yanda tsananin ya kai. So akwai kaman yanzu daga asabar, daren asabar zuwa wayewar garin Lahadi mun samu ɗaruruwa fiye da 100 suka shigo nan Bucharest kadai. Kuma a lokacin dukkan mu officers ɗinmu na nan mun tura su can border da tarye su. Saboda haka zaki ga mutanen mu babu yawa, gashi duka wajejen masauki hotel sun ciccike. Sai ka zo kana neman ina za ka sauki mutane da wannan. Kuma da yake da buƙatar cewa sai ka samu wani adadi na waɗanda suka shigo, shi ma wannan sai ya kasance ba za mu iya cewa tartibi ga lokacin da jirgin agaji zai zo ba. So wannan rashin sanin yau an samu cikakkun wanda za a fita da su haka, shi ma wannan wani ƙalubalen ne. Sannan kuma da kin san abin mutanenmu ma sun sha, mutane yara sun sha tashin hankali, fargaba, ka ƙetaro, ka ɗan samu nutsuwa, kuma sai ki gani ba lallai ne ka gani komai ya tafi maka yanda kake so ba. Amma dai mu babban kwanciyar hankalinmu shi ne mu gani cewa sun baro wannan gabar sun ƙara sonan, shi ne babban abin da muke so mu gani.
Jakadar Najeriya a Romania da Kasafiya Ahmad Nuhu a hirarta da Alheri Grace Abdu. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Da yammacin jiya Talata ne shugaban Amurka Joe Biden ya yi jawabinsa na farko akan hali da kasar ke ciki da kalamai masu gauni da kuma damuwa ga mawuyacin hali da al'umma ke ciki da annobar coronavirus da tsadan farashin kaya da kuma rarraban kawuna a siyasance. Biden ya ce COVID-19 ta raba tsakaninmu a bara, amma ya ce a ƙarshe gashi nan mun haɗu a wannan shekara. 'Yan majalisa sun rika tutoci masu launin shudi da ruwan zinari ta ƙasar Ukraine, kana ba da ɓata lokaci ba. Biden ya yi jawabi akan mummunan yaƙi da ake gwarzawa tsakanin Rasha da Ukraine, inda ya sanar cewa Amurka za ta kulle sararin samaniyarta ga jiragen Rasha nan da nan. Ya ce kwanaki shida da suka wuce shugaban Rasha Vladimir Putin ya nemi ya girgiza gimshikin zaman lafiyar duniya, yana tunanin zai iya yin yadda yake so. Kalaman da ya sa 'yan majalisa a bangaren Democrat da Republican suka yi shewa suka tafa masa, amma ya ce Putin bai yi tunani sosai ba. Batun annobar coronavirus da take cinyewa kana kamar kullum batun tattalin arziki su ne suka ɗauki hankali a jawabin na Biden na farko da kundin tsarin mulkin ƙasa ta wajabta masa. A baya ya yi jawabi ga majalisun ƙasar lokaci guda, amma dai wannan ne karin farko da ya yi jawabi akan hali da ƙasar ke ciki. A ƙarshe, a yau Laraba hukumomi a Sydney na Australia sun yi gargaɗi akan yiwuwar fadawa cikin wani bala'i yayin da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a gabashin Australia a cikin 'yan kwanakin nan, kana suka gargaɗi akan samun ambaliya a birni mafi girma na biyu a ƙasar. An ba da umarnin kwashin mutane a wurare da dama a yammacin birnin Sydney tare da hasashen cewa birnin zai fuskanci ruwan sama kamar da bakin ƙwarya wanda zai kai yawan santimita 20 tsakanin yau Laraba da gobe Alhamis. Hukumomi sun ce kogin Waragamba Dam da ke samar da ruwa ga mutane miliyan 5 ya fara batsewa da safiyar yau Laraba. Ma'aikatan kai agajin gaggawa a Lisbon da wasu garuruwa sun fara aikin ceton mutane da suka makale a cikin gidajensu sakamakon batsewar ruwan, inda wasu suka hau kan rufin gidajensu suna jira a taimaka musu.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar. Akalla mutane 60 ne aka kama da ke sayar da miyagun ƙwayoyi, cikinsu har da mata, a yayin wani samami da jami'an tsaro da ke yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi suka yi. Suka kama waɗannan magaggan masu sai da miyagun ƙwayoyin. Ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana daga Agadas.
Wasu bayanai da suka shigo ma hukumar 'yan sanda ta jihar Agadas ya sa hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ƙaddamar da su maman wanda ƙarshe suka gano tarin miyagun ƙwayoyi tare da tabki mutane 60 da aka kama suna sai da miyagun ƙwayoyin, kamar yadda Ali Aƙilu, shugaban da ke kula da hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi reshen jihar Agadas, ya shaida mana.
Abubuwa da sun yawa ko miyakin koso cikin gari, lamari ya lalace. A shi wannan samami da an kai an samu wajen mutum 60 aka kama wanda ke ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi. Dukkan su kansu haɗe yake, don ka suna nan da yanzu a hannunmu gaba da ajimin din. Ce fam mun kama adadi kamar 289, Exol mun samu 124, Tramol mun samu guda 40. Abin da ya danganta da ita taba wiwi mun samu gram 225.
Shi ma wannan matashin da bai wuce kwanaki 10 da aka sako shi daga gidan yari ba sakamakon ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, ya bayyana mana yadda aka kama shi a cikin sumaman.
Na zo wajen shara ne tukun aka yi buye na aka samu ƙwayar jikina, shi ya sa aka kama wani aka kama wannan. Da zafin ne nake sha ta taba, su kaɗai ne nake sha. Ina jin ƙari a jikina, kuma shi kuma ba daidai ba ne ba rayuwa ta ɗan musulmi wanga wanda yake sha wannan. Ina wata Allah sa an wasa ka mun gane wannan layin na da nake. Ba daidai ba ne ba. Kaso na biyu ne zan yi wanga a rayuwata a nan a Agadas. Kamu wanga na uku ne aka mun a rayuwata. Duka sukon da aka yi duka ba wucewa kwana 10, kuma wannan abin ya ware da ni. Aka kama ni kuma alo da kwaya alo.
Hukumomin jihar Agadas sun tsaurara matakan daƙile yaɗuwar miyagun ƙwayoyi tare da yin kira ga al'umma na fallasa duk wanda suka gani na ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Abdulrahman Abubakar, Turawa, magajin garin Agadas.
Yau kowa ya gani Agadas ta zan wuri na kasuwancin ƙwaya. Kowace kasuwancin ƙwaya kenan ya ce akwai makamai, akwai kashi, akwai duk abubuwa waɗanda yake munan abubuwa ne ƙarƙashin wannan abu. To shi ne saboda kare matasanmu, saboda kare al'umma ta garin Agadas, da haɗin gwiwa da police muke nan muna yaki da wa'annan wuraren kamar kasuwa ce wadda ake cikin fili cikin rariya. Kiran da muke ma al'umma na Agadez a kama mu yaki da wannan ƙwayar, mu yaki da duk wanda ke zuwa.
Hukumar ta Okritis Region jihar Agadez ta kuma gargaɗi iyaye su ƙara mai da hankali wajen tantance yanayin mutanen da ƴaƴansu ke hulɗa da su a matsayin abokai. Hamid Mahmud, murya America daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud, kada mantawa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A Jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fa'are wada harbi tsi da yawan barna ba kariya
matu dala arewa a yau. Wasu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba shawarwarin samun bakin zaren dawo da Arewa kan yadda yankin yake a rabin ƙarnin da ya gabata. A shirin da ya gabata, Dr. Kabiru Dalladi Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ya ɗauko bayanai ne kan zaman tare, tarihi da siyasar Arewa. A wannan shiri zai yi fashin baki ne kan siyasar yankin.
Arewa zumun ta ta mutu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe.
Bayan wancan wanda Arewa Development Project ɗin aka yi, akwai wanda Sardauna Foundation, gatina Sardauna Foundation har ta samu office a Kaduna. Wannan farfado da irin kyawawan manufofi da Sardauna ya taho da su a Arewa ne ya sa aka kirkiro ita Sardauna Foundation ɗin. Aka fito da abubuwa wanda ake ganin cewa in an bi su za a iya ceto Arewa daga cikin wannan hali da ta samu kanta. Akwai wani babban abu wanda ba mu magana da shi ba, shi ne a siyasance. Tun daga jamhuriya ta biyu, Arewa ta yi losing focus. Ban san yadda zan yi putin na shi ba, wato muka rasa alkibla. Yanzu in ka zaunar da mu gaba ɗaya, mu da muke gani cewa muna koyarwa a jami'a, da su ƴan siyasa namu, da masu arzikinmu, da sarakunanmu, da malaman addininmu, ka zaunar da mu da ƴan jarida muka tambaye mu wai shi menene alƙiblan Arewa, menene Arewa take so ta zama a bayan shekara 10, wannan zabe da za a yi a 2023 menene Arewa take zuwa da shi a faifai. Misali, yanzu an ce wanda zai zo ya yi takara watakila jam'iyyar APC da PDP gabaɗayan suna neman goyon bayan Arewa ne saboda su zamanto shugaban ƙasa, saboda watakila APC da PDP gabaɗaya za su tsaya da ɗan kudu. To kai a matsayinka na ɗan Arewa, me ka je da shi a bisa faifai cewa in mun baka wannan, mu a jumlance mutanen Arewa me za mu samu? Wannan shine abin da ba mu yi daga mu ƙananan har manyan namu ba sa wannan. Kawai abin da muke yi shine muna da al'umma a Kano ta kawo ƙuri'unta, Katsina ta kawo ƙuri'unta, Sokoto ta kawo, Bauchi ta kawo, Adamawa ta kawo, Borno su kawo, shikenan mun kawo shugaban ƙasa. Shugaban ƙasan nan menene za a yi a cikin tsari da ake na cigaban Najeriya wanda ya kasance waɗannan tsare-tsare ɗin na tattalin arziki ne, na ilimi ne, noma ne, farfado da kamfanoni, sai a ce maka menene Arewa za ta samu a cikin waɗannan abubuwa? Babu wani wata murya da take fitowa ta yi magana da wannan. Muna da Arewa Consultative Forum, muna da Arewa Elders, amma in an zo magana gabaɗaya, magana ne ta ina mulki zai koma, wane ne zai zama shugaban ƙasa 2015, wane ne zai zama shugaban ƙasa 2019, wane ne zai zama shugaban ƙasa 2023? Mulki sai dai ya dawo Arewa, dan Arewa shine zai ci gaba da mulki. Amma in an yi maganan Arewa, mu ne talauci, mu ne rashin aikin yi, mu ne dimbin matasa da musayar da zamu yi da su ba, kamfanoni wanda suka durkushe. Wannan abun mallan nasu abu ne wanda ya kamata a ce mu zauna, mu natsu, mu yi wa kanmu karatun ta natsu, mu san ina ne Arewa ta dosa bayan shekara ta 2023. Muna fama da rashin tsaro a Arewa maso gabas, muna fama da rashin tsaro a Arewa maso yamma, muna fama da rashin tsaro a Arewa ta tsakiya. To me ya rage? An kama Zamfara, an kama Sokoto, an kama Borno, an kama Yobe, an kama Adamawa, sauran ina za su je? To daga waɗannan abubuwa su ne waɗanda ya kamata a ce in ma za mu je mu goyi bayan wani, mu je da wannan abin da a Turawa suke cewa agenda. Wannan shine northern agenda.
muna so bayan mutun ya zama shugaban kasa ga abubuwan da za a yi. Dole ne Arewa ta ci gaba cikin Najeriya, in bata ci gaba ba ku ba wai fata muke ba. Yau aka ce ma ko wani bangare yayi nasu wurin, ina gaya maka zai dauke mu shekara 100 da shugaba wanda yake yana da niyyar ya kawo ci gaba a Arewa kafin mu dora wannan al'umma ta mu bisa turba. Wannan kawai shine magana.
Wato doctor ya nuna da ya takeice yanzu sai an yi abinda ake kira keke da keke kenan, komai sai an tsara shi, ba za a ce to bari a gwada a gani ba, sai an yi wata kamar yarjejeniya.
Eh, dole ne a samu yarjejeniya, wadda irin wannan yarjejeniya din ita ce Yarbawa suka yi. Obasanjo ya zo ba wasu na son shi ba, amma saboda suna da wannan alkifla din. Obasanjo da ya zo ya bi wannan alkifla din, yar Adwo da ya zo bai da wani zabi illa bi wannan, sannan Goodluck Jonathan da ya zo bai da wani zabi illa bi wannan, sannan Buhari ma da ya zo bai da wani zabi illa bi wannan. Su sun san me suke, sun san menene al'umman Yarbawa suke so su samu. Saboda haka dole ne in muna so mu ma ya kasance mun zamanto kaman me yake cewa in kasan nan za a yi ta kaman murhu ne, ya kasance mu bangaren mu ba bangare ne da yake kwance, wanda in an aje tukunya din, in an aje tukunya kan murhu wannan bangaren zai fadi ruwa ya zube ya kashe wutan ba. Dole ne ya kasance kowanne murhu ya kasance yana tsaye akan dugadugansa, cewa da za a yi cewa ko kuna da kuri'a, kuna da mutanen da suka san abin da ya kamata, kuna da mutanen da suka san kunya, ya kamata wannan abun wato kuri'an namun ne ya mana amfani wajen inganta iliminmu, wajen inganta tattalin arzikinmu, wajen inganta hanyoyinmu, wajen inganta zamantakewarmu. In ba mu yi wannan ba, to shekara ta 2023 za ta zo ta wuce, mu zo 2027 wannan abun za a dawo a fara ihu na cewa dole dan Arewa zai yi mulki. Dan Arewan nan zai zo yi mulki shekara 8, amma tun da bamu da alƙibla ba mu san inda zamu je ba, zamu kare ne da irin wannan lokacin da muka kare a yanzu, inda kowa zai rinka lamenti yana cewa menene ma yasa muka kawo dan Arewa zaman tun mana shugaban kasa.
Wato ba wai lalle bane don dan yankin ku ya zama shugaban kasa shine za ku samu abubuwan da kuke so.
A'a, dole ne ya kasance kuna da abin da kuke so ya muku ai. Yanzu misali shugaba Buhari ya zo a shekara ta 2015, amma kawai burinmu a wannan lokacin shine mu kawo shugaba Buhari ya zama mana shugaban kasa. Amma menene Arewa ta dauka matsayinta na yanki, ta je da shi bisa faifai, wanda in bangaren Yarbawa suka zo, bangaren Inyamurai, bangaren Niger Delta suka zo suka kawo nasu, mu me muka kawo? Ba abinda muka kawo, kawai mun kawo cewa muna da shugaban kasa. Saboda haka yana da wahala koda a ce shi dan Arewan ne yana so ya Arewa yayi mata, saboda bata Arewan bata zayyana masa abubuwan da take so. Misali a ce waɗannan su ne abinda ake bukata a Arewa, abin da ya shafi kamar yadda nace maka ilimi, tattalin arziki, noma ko kuma da kiwo. Yanzu maganar nan da muke yi Mallam Nasiru rigima ce ake yi na shanu na makiyaya, ba su da hanyar da za su bi su wajen kiwo.
Mun gode doctor. Shi kuma shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilai Usman Bello Kumo zai kammala bayani ne kan muhimmancin bukatar a dawo da kwalejojin malamai a Arewa da kan bada shaidar malamta mai daraja ta biyu, wato grade 2 teacher certificate.
Idan ka samu wannan da za su yadda su dawo teacher education, in suka dawo teacher education sannan su dawo da technical courses, ka ga mana mutum in yi karatu zai yi aikin hannu wanda zai rayu ya dogara da kansa. Amma yanzu to kowa ya yi degree, kai sociology, kai history, kai karatu da literature, ka karanta waye kuma kana so ka aiki a CBN ko a NNPC, kai
mun kuma kan maganar malantar nan, menene yake bambanta in haka ne waɗanda suka samu karatu a teachers college da waɗanda kuma suka je suka yi secondary suka tafi suka yi NCE?
Kowane layinsa daban. Da kan ma idan ka zo ka teachers college sai an ga girman ka, tsayin ka ne zai sa akai ka teachers college, dan karami akai secondary school, akwai hikima. Amma su wanda suka kawo bokon da muka koya haka kawai muka je muka dauki abun a rufe, ai curriculum ɗinmu ne har gobe ba shi da amfani a gunmu ne. Titration da ake a chemistry lab a secondary school wancan shekara 50 ɗin yau ma shi ake yi. Ya kamata samu waɗansu building curriculum da ya dace da yanayinmu. Amma ka zo kana karatu kai ma baka san me kake karanta ba. Ina gaya maka idan ka dauki littafin ka na secondary school ka ba danka na yanzu notebook din zaba wancan din shi yau ma za a sake kufa masa. Ai kaga ba ga gudu ba gunzuwa ba, har yau ba wani abu da aka samu na canji. To sannan da aka yi karatu boko ma da aka kare yau, wani pharmacy ne a Najeriya yau yake iya yin Panadol? Kowane injiniya ne, duk injiniyoyin kasan nan yau in motar su ta ɓaci wurin jahili makaniki suke zuwa a gareji ya gyara musu. PhD yake da shi a engineering amma jahili ne yake gyara wannan motansa. Wani irin karatu ne, wani irin al'umma muke da shi?
Wato wannan ya nuna koda duk Najeriya ba za ta dawo da waɗannan makarantu na teachers colleges din nan ba. Akalla jihohin Arewa 19 za su iya daukar wannan matakin.
Ai yanzu muna magana ne akan Arewa. Ina ga mana mu abin da zai sa mana mafita ne. Mafita muke nema a Arewa. Sannan na biyu, budget din kowane gwamna a Arewa ya kamata minimum of 10% din budget din kowane state ya koma kan agriculture. In gaske kake yi. Ka gane? Amma wasu ga zama yake an fi so a yi wannan white elephant project din kusan da ganin kamar in ka duba abu. So dole sai kai misapply, sai kai applying priorities din ka sannan kuma ka samu result din da kake bukata.
Masu sauraro, a nan zamu dasa aya. Sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamali Kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu.
A gaida Nasiru Adamali Hikaya, yanzu kuma sai rayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum, ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani mai langilange a wuri, tace assalamu alaikum biyoye Hausa. Allah ya sa gana wadda aka yi tsakanin tawagogin Russia da Ukraine da zaman lafiya ta cimma nasara. Sako na gaba ya fito ne daga Salihu Isa Fana da Malam Ango, malamin makaranta ya wuri da Garba na hali Kamba jihar Kebbi, suka ce assalamu alaikum biyoye Hausa. Hakika yankinmu na gabashin Najeriya muna cikin matsi, domin man fetur ya zama zinare wanda yake da talaka da mai kuɗi, kowa ya shiga uku saboda tsadar man ya yi yawa. Allah dai ya kawo mana mafita. Sako daga Hajiya Gambo Mamangu Sauzariya da Hajiya Bilkisu Ahmad Jos, suka ce salam biyoye Hausa. A dukkanin kasar da yaƙi ya ɓarke, mu mata da 'ya'yanmu mu ne muka fi shan baƙar wahala game da yaƙin. To da wannan muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan mummunan yaƙin fin ƙarfi da ƙasar Rasha take ci gaba da kaiwa ƙasar Ukraine. Sai sako daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, suka ce ga dukkan alamu fa duniyar ga tamu ta zo ƙarshe, domin mun ga ana ta kisan mutane da sace su da ƙone musu motoci da gidaje, amma shugabanninmu na kallo sun yi shiru ba su ce uffan ba. Dan haka wallahi jama'a, kowa ya tuba ga Allah da gyara halayen shi tun lokaci bai kure mishi ba. A ƙarshe muna roƙon Allah ya sa mu cika da imani dan daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce a baya jihar mu ta Neja ce jiha da ta shahara wajen zaman lafiya a Najeriya, sai dai kuma abin takeici shine wasu bata garna neman ruguza mana wannan tarihi. Saboda haka muna neman gudunmuwarku, duk wani mai gudunmuwar bayarwa domin ceto jihar mu da gaggawa. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To baban lai a takaice. Dakarun Rasha sun ninka ruwan babamai a wasu garuruwan Ukraine a yau Laraba, yayin da jama'an Rasha suka ce a shirye suke don sake tattaunawa da Ukraine. Kuma wani jigon 'yan adawar Rasha ya buƙaci al'ummar Rasha da ma na duniya baki ɗaya su gudanar da zanga-zangar nuna adawa da mamayar Ukraine da Rasha ke yi a kullum. Tashin hankalin na yau Laraba ya haɗa ne da lugudan wuta a birnin Mariupol mai tashar jirgin ruwa, da kuma wani ikirarin Rasha da ba a tabbatar ba cewa ta kwace birnin Kherson da ke kudancin ƙasar. Kasuwannin hannaye jari a yankin Asiya da Australia sun gaurayu a yau Laraba, a daidai lokacin da mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine ke ci gaba da kawo cikas ga tattalin arzikin duniya.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin mu sallama da ku, muna mika sakon ta'aziyya ga wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin bisa rasuwar kaninsa Abdullahi Tukura wanda ya rasu a Kaduna. Allah ya ji kansa da gafara, amin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da ma sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.